والله واسع عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ‘yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka, masallacin da ke daura da gidan sanata Muhammad Dan Juma Goji da ke wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin Alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci, kuma zagayowar mako irin wannan yini mai albarka. Yau dai muna yinin Juma'a wanda ya daidai da 19 ga watan ukun musulunci, watan Rabiul Awwal, hijira yauna da shekara 1447, 12 ga watan 9 na shekarar miladiya 2025. Idan masu bibiya ba su manta ba, a makon da ya gabata karatu ya kawo mu ƙarshen suratu Maryam alayhi salam, sura mai namba ta 19. Allah ta'ala ya nuna mana farkonta zuwa ƙarshenta, ya kuma insha Allah za mu tahi suran da ke biye da ita. Ita ce suratu Taha. Suratu Taha ita ce mai namba ta 20 idan ka kirgo surorin Alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta. Kuma sura ce makkiya, tana da ayoyi 135 ko 132 ko da uku bisa ikhtilafatul riwayat. Abinda surar take karantarwa shine inna dinallah yus, babban abinda surar take karantarwa shine addinin Allah addini ne mai sauki, addinin Allah sauki gare shi. Allah ya faɗi wannan a Qur'ani a gurabi da yawa, addinin Allah babu takurawa a ciki. Duk abin da yake da takura da kunci, to addinin musulunci baya mara balali da shi. A kullum abin da musulunci yake dora ‘ya’yansa shine sauki da kuma sauƙaƙawa. La mushakka fawqa taqa fiha fihi, musulunci bai zo da takura ko wata wahala da ta wuce ƙarfin ‘ya’yan wannan addinin ba. Wal maqsud ittiba'ul ma'murat, abin dai da ake nufi kawai kai a matsayinka na musulmi kana bin umarnin da Ubangiji ya baka. Wajtinab annawahi biqadri taqa, kuma kullum kana ƙoƙarin gujewa abin da Ubangiji ya haramta ma gwargwadon ikonka. An gane ko? Ka zai kiwa umarnin Allah sannan ka gujewa abin da Ubangiji ya haramta ma. Wannan shine kullun abin da ake nema a gun musulmi, ƙoƙarin bin Allah da manzansa da ƙoƙarin hanuwa daga abin da Allah da manzo suka hana. Amma ba wani abu wanda ya fi ƙarfin aikatawa ɗan adam a matsayinsa na musulmi a cikin addinin musulunci. Ana ganewa? Sannan surar ta ci gaba da bayani cewa a wata nawalata sura fadlullahi alwasi ala rusulihi wa asbiya'i, suran ta yi magana karo na biyu game da falalar Allah mai faɗi mai yalwa game da manzannin Allah da kuma zaɓaɓɓu daga cikin bayin Allah. An fahimta akwai bayanin falalar manzanni da wa'ansu daga cikin bayin Allah na ƙwarai, zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓun Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai wannan bayanin a cikin wannan sura kamar yadda malam ya haƙaito a nan. Sannan wa bayanu wazifatir rasul, da bayanin aikin da Allah ya ɗora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa hasriha fi da'awa wa tadhkira, da taƙaita wannan aiki da Allah ya ɗora manzonsa wajen da'awa da kuma kira zuwa ga addinin Allah wajen gargadi da kuma ainacin dora mutane kan abin da yake shine daidai wattabashiri wattabashir wal inzar sannan da yin albishir ga mutanen kwarai da kuma jin kunni ga mutanen da suka tsallaka layi summa taraka amru li khalq ba'da zalika ila Allah al-wahid al-qahhar la ilaha ghaira sannan bayan an yi wannan an yi wa'azi yayi da'awa ya nuna mutane Allah da manzansa sannan sai ya barwa Allah mutanansa kuma dama kai abinda aka ce kai kenan lasta alaihim bi musaydir ba ce dole sai ka kallafa mutane sun bi addini ba kai dai ka fada musu abinda Allah ya ce da abinda manzon Allah ya ce abinda Allah ya halattar a aikata ya bada umarni da abinda manzo ya fada a aikata da abinda suka yi hani wannan shine aikin duk wani mai da'awa ya fada wa al'umma summa a basdat sha'a nash'at Musa sannan sura ta yi magana game da wata shimfida game da rayuwar ta annabi Musa alaihi salam wa ta'idillahi iyyahu wa nasarahu ala fir'aun bil hujja wal mu'jizat da kuma irin yanda Allah ta'ala ya taimaki annabi Musa akan fir'auna da hujja da mu'jizozi wa mawqif al mubarah bayna Musa was sahara da kuma yanda aka yi fituna fito tsakanin annabi Musa da matsafan fir'auna da yanda kuma karshen abin ya kasance duk akwai bayani a cikin wannan sura summa in ja Allah Musa wa kauma wa gharaqa fir'aun sana a cikin sura zamu ji labarin yanda Allah ya tsallakar da annabi Musa da mutanansa da kuma yanda ya dilmiyar da fir'auna da mutanansa a cikin ruwa wa tahaddasat sura an qissati samiri akwai Musa samiri ita ma surar ta bamu labari game da kissansa wa sun'ihil ajil da yanda ya kiyar wani dan maraki alladhi abadahu banu isra'il fi mughibi Musa alayhi salam wanda banu isra'ila suka fara bauta masa lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa ga Allah subhanahu wataala summa ta'arta sura li qissati adam muktasira sannan sura ta yi bayani game da kissar annabi adam amma a takeice an gane ko qabaza fiha rahmatullahi li adam ba'da kabi'ati yanda Allah ta'ala ya lullube annabi adam da rahmarsa bayan ya saba masa wa hidayatihi lahu kuma Allah ta'ala ya shirye da shi annabi adam ya saba wa Allah ya nemi tuba kuma Allah ya yafe masa daga nan kuma Allah ya shirye da shi zuwa ga tabarki mai da shi wa takalla zalika isbatul ba's a cikin wannan duka akwai magana tashin alkiyama wa tahawil yawmul qiyama da irin firgicin da ake samu a ranar alkiyama wa ma ya taqaddama hu min alhawadis wal ahwal da irin abin da zai biyo baya na alhawadis irin fararan abubuwa wal ahwal da kuma razani da firgici irin yanda Allah ta'ala yake faɗa zai kasance a ayinin alkiyama wannan shine kamar kanin labarin ita wannan sura ko abin da ta kunsa a takeice kamar summary ne nata duk wannan abubuwan da malai ya faɗa zai zo ɗaya bayan ɗaya ayi tafsilin sa a cikin karatu insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai da aiki da daidai kuma muna roƙon Allah ta'ala ya nusar da mu kuskure ya ba mu ikon guje masa kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana ga mutakatar wajen alkhairin da ke cikin wannan sura muna roƙon Allah ta'ala ya game mu cikin rahama da jin kansa da farlolinsa gaba ɗayan mu arama bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
an bude surar da Taha kamar yanda bayanai duka sun gabata irin waɗannan muqatta'atul huruf din irin jumla الحروف المقطعة ومن جملة الحروف المقطعة وانا اتباتنا تشكين سرورين دا الله تعالى يبوء لسود إرن وانا حروفة وانا بيانا وانا سنغا باتا دكا إرن سورة مكا منشر وانا دميكي بيوة تكنتا اتك اتشيني وانا حروفة دا الله يبوء لوان سرورين القرآن دا سو تندق عالب لاميم چنبقى رسوكا تكي دا سورة نون sun kai su 28 irin surorin da Allah ta'ala ya bude da irin wannan harufa akwai masu bibiyu kamar daha din lisin suna cikin wanda Allah ya bude su da ya bude su da harufa guda biyu akwai masu harufa uku kamar alif lam mim alif lam ra duk wannan harufa guda uku ne akwai masu harufa guda hudu alif lam mim ra alif lam mim ra Allah ya bude wannan suratul ra'd da wannan akwai masu biyar irin su hamim ayun sin qaf su kaf ha ya ayun sad akwai masu daya nun da kuma qaf duk Allah yayi wannan domin ya nuna wa mutane cewa Qur'ani ba magana dan adam bace domin ya nuna gwanintarsa a matsayin sa na Allah da ƙwarewarsa wajen kawo abin da ya gagari dan adam gaba daya an fahimta to wannan malamai suna cewa duk abin da za a tattare na ilimomi da suka bayar karkashin wannan abu ne guda biyu na farko suka ce Allah ya kawo wannan domin gajiyar da kafiran ƙwarishawa a wancan lokaci da suke cewa Qur'ani magana dan adam cewa ke ne bokanci ne wane ne wane ne suna ta jingina Qur'ani irin wannan miyagun kalmomi to sai Allah ta'ala ya bude wa ansurorin da irin wannan harufa domin su larabawa ne tun kafin zuwan alqur'ani suna magana da harshen larabci harshen su ne qur'anin da harshen ya sauka to sai aka fadi wa ansu harufa daga cikin yaran su amma kuma suka kasa gane me Allah yake nufi an fahimci wannan wani iya cikin mu ijaz irin gajiyarwa da Allah ya wa kafirai nuna musu ganin qur'ani ba magana dan adam bace abu na biyu kuma irin wannan harufa suna da alaka kai tsaye da alqur'ani duk inda aka bude sura da irin wannan harufan to abin da zai biyo baya magana alqur'ani ce ana kammala wannan huruful muqatta'a to abin da zai biyo baya immediately magana alqur'ani ce an bayyana wannan duk in ka dauko haka suke ana kammala magana harufan sai ko magana alqur'ani mai girma an fahimta can baqara bayan haka aka ce zalikal kitab ali imran bayan haka aka ce huwa alladhi anzala alaykal kitab an fahimta suratul a'raf aka ce kitabun unzila ilayka ko kitabun anzalallahu ya kitabun unzila ilayka ko aka yi gaba suratul yunus nan ba tilka ayatul kitabil hakim suratul hudu aka ce kitabun ukimat ayatu summa fussilat min ladun hakimin kabir Yusuf aka ce tilka ayatul kitabil mubin an gane ko ra'adi aka ce alif lam mim ra tilka ayatul kitab duk in ka dauko haka suke har zuwa kan nan aka ce baha ma anzalna alaykal qur'an duk inda aka yi magana harufan to magana alqur'ani ce za ta biyo baya to wannan shine abu guda biyu wanda malamai suka yi tilkisi zuwa ga ma'anar irin waɗannan harufa amma akwai abubuwan da malaman tafsiri suke ta faɗa cewa ko daha ismun min asma'il qur'an ko ismu rajulin ko sunan wani mutum ne ana ce masa daha ko ɗaya daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai ƙarshe duka abinda sahabbai suka hakaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah ne kadai ya san abin da yake nufi cikin waɗannan harufa idan ya kawo wannan harufan to ba wani bayanin sahihin fassara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk ijtihadi ne na malamai da kokarin fito da ma'anar kusa da al'umma sai Allah ta'ala yake cewa an bude ita wannan sura da taha da kuma farkon ita sura kowace sura a Qur'ani ambaton surar to akwai ambaton da aka yi wa surar a cikin sura din ana gane ko duk sura da aka ce mata suratu kaza to ita abin da aka ambata na ambaton surar akwai a cikin sura din kaga an ce suratu taha farko sai aka ce taha din ana ganewa kowace sura cikin sura 114 din nan duk surar da aka ambace suratu kaza to akwai ambaton abin da aka ambace surar da shi ta bude da irin waɗannan harufa da kuma ambaton taha a cikin sura din bayan haka malamai suka ce ita wannan sura al-muftatih biha ba'd min as-suwar an bude da waɗancan harufa da aka bude wa ansu harufa daga cikin surar al-Qur'ani ko kuma aka bude wa surar al-Qur'ani da wa'ansu daga cikin irin wannan harufa wa fiha bayan wazifatu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sura akwai bayanin irin aikin da manzon Allah ya zo yi shine na da'awa da fadakarwa wa bayanu sumu manzilatul qur'an a cikin sura akwai bayanin girma da matsayi na alqur'ani an gane ko a cikin surar akwai bayani na yanda Allah ta'ala ya fassala surar ko kuma yayi bayani alqur'ani filla filla yayi magana kan kissar Musa alaihi salam da Fir'aun sannan surar ta ci gaba da magana game da yanda Allah ta'ala ya halaka Fir'auna a ƙarshen mujadala din da kuma yanda saharta Fir'auna suka zo suka mai kawuya ga Annabi Musa bayan sun ga gaskiya kuma Allah ya nufe su da imani sai Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ma anzalna alayka alayka din nan damir ne ya udu ila annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai saukar ma da alqur'ani dan ka sha wahala ba wa an su malamai suka ce lamma ra almushrikun ijtihadihi lokacin da mushrikan makka suka ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta kokarin aiki na ibada qalu suka ce ma anzala alayka alqur'ana ya muhammad illa li shiqa'uka cewa manzon Allah ba sa kurma da wannan alqur'ana ba sai dan ka sha wahala gashi nan dare ibada yini ibada kullun ba lokacin hutu sai suka ce to ai mu muna ganin cewa wannan qur'anin da Allah ta'ala ya baka kawai dan ka sha wahala ne to sai Allah ya ce a'a ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa Allah bai surkan ma da alqur'ani dan ka sha wahala ba yasa an su malamai suke istinbadin abubuwa guda uku suka ce a cikin su ba tsiya ta ka ko ba shan wahala daga ciki akwai karanta alqur'ani don mutumin da yake karanta alqur'ani yake kokarin fahimtar ma'anonin sa kuma yana karantawa da ikhlasi da fahimta babu shakka Allah ba zai jefa rayuwarsa a cikin wahala ba abu na biyu biyayya ga mahaifa duk da da yake wa mahaifansa biyayya to shi ma Allah ba zai jefa rayuwarsa a wahala ba haka nan duk mutumin da yake addu'a iya tsaye wajen yin addu'a da roƙon Allah a lokuta mabambanta to shi ma wannan Allah bai so ya jefa ya cikin wahala ba so daga waɗannan abubuwa guda uku babu shakka ruko da su da imani da su suna sa rayuwa dan adam Allah ta'ala ya fidda shi daga kunci zuwa walwala da wadata domin irin yanda Allah ta'ala ya faɗi waɗannan abubuwa gaba ɗaya a Qur'ani cewa shi biyayya ga iyaye Annabi Isa alaihi salam yana cewa a walam akun jabbarin shakiyya wa barran bi walidati wa lam yakun jabbarin shakiyya can nan kuma an zanna alayka alqur'ana li tashqa can kuma walam akun bi du'aika rabbi shakiyya duk a wannan abubuwa guda uku malamai sun ce babu wahala a ciki babu kuma kuncin rayuwa shine ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa daga nan mai Allah ya ce
illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al'ula
Allah ya ce qur'ani manufar saukowarsa zuwa gare ka da sauran al'umma al'ummarka ba dan shan wahala bane ga ɗaya daga cikin amaliyatul qur'an shine tadhkira illa tadhkira Allah ya saukar da alqur'ani dan ya zamto abin tunatarwa a tunatar da kai Allah da irin girmansa da matsayinsa a faɗa ma dokokinsa a faɗa ma tanajinsa na rahama ga bayinsa masu binsa a faɗa ma narkon azaba ga bayi da suka kangare wa hanyarsa an fahimta qur'ani ya zo da irin wannan al'amura musamman ta bashir da inzar albishir ga mutanen kwarai da karfafa musu gwiwa sannan kuma da gargadi da jankunni da tsawa ga mutanen da suka saba wa Allah suke saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine babban aikin da alqur'ani ya zo da shi kuma duk wanda yayi wannan qur'ani Allah ta'ala ya alƙawarin fidda shi daga duhun zalunci zuwa ga hasken imani in dai kullun kana bin wannan koyarwar kana bin abin da Allah yake so ayi kana hannuwa kan abin da Allah baya so da kuma shi Allah ya yi alƙawarin fitar da kai daga dukkan wani duhun shirka duhun bid'a duhun zalunci duhun son zuciya dukkan wani duhu da zai kai ka zuwa ga wuta tsayuwa akan alqur'ani da aiki da shi da fahimtar sa iyasa Allah ya fidda kai daga wannan duhu ana fahimtar wannan sannan kuma rashin aiki da alqur'ani da rashin wa'azantuwa da shi to iya kai dan adam zuwa ga halaka iya jefa shi zuwa ga fushin Allah iya jefa shi zuwa ga mummunan tanajin azaba da Allah ya yi wa maƙiyansa bayinsa masu taurin kai a gobe alkiyama ana gane wannan to ɗaya daga cikin aikin qur'ani ne tadhkira illa tadhkira ay lakin anzalnahu litadhkira Allah ya saukar da alqur'ani domin ya zama to abin tunatarwa ka qur'ani ba a sako da shi dan a karanta a yi tsafi ba ko dan a karanta a yi sihiri ba ba wata aya ko sura ta alqur'ani da za a karanta aiwa wani sihiri ko a haukata wani ko a lalata rayuwar wani duka babu wannan qur'ani dukkan sa rahama ne da jin kai daga Allah ana fahimta babu wannan manufar a cikin sako da alqur'ani babu wannan manufar sai dai matsafa su yi ta tsafi domin kuma Allah ya jarrabe su a musu istidraji sai abu ya tabbata domin halaka ta ƙara tabbatuwa a kansu amma ba wata aya ko sura alqur'ani da za a ce an saukar da ita dan aiwa dan adam wani abu na mugunta ko wani abu da za a lalata rayuwarsa ko wani abu da za a haukata shi ko wani abu da za a lalata masa al'amari duka a qur'ani babu wannan kamar yanda da kafin ilimi ya bayyana ainin ana tsoratar da mutane da suratul yasin alqur'ani za a ma yasin ko za a ja ma tabbari da ko za a ma waye duk wannan abubuwa ne wanda qur'ani bai zo da wannan manufar ba babu wannan manufar a qur'ani qur'ani babbar manufar da yazo da ita wa'azi da kuma jin kai da zama rahama ga al'umma ana fahimta shine illa tadhkiratan liman yakhsha ay lakin qur'ani yakunu tadhkira saukar da alqur'ani ya zama to wa'azi ne da kuma gargadi liman yakhsha amma ga wanda suke jin tsoron Allah duk wanda suka hawo hanyar jin tsoron Allah to qur'ani ya fi zama wa'azi a gare su an fahimci wannan ki yasa dama ke cewa innama yakhshallaha min ibadihi alulama
innama yakhshallaha min ibadihi alulama
Allah yace cikin bayina waɗanda suke kiyaye dokokina suke jin tsoro na su ne malamai an fahimta domin sun fi kowa sanin Allah sun fi kowa sanin abinda Allah yake so sun fi kowa sanin abinda Allah baya so to ashe bin abinda Allah yake so da hannuwa cikin abinda Allah baya so to shine zai ƙara tabbatar da cewa Qur'ani zai zama wa'azi a gare ka amma duk wanda ya kaucewa dokokin Allah da gangan yake aiwatar da son zuciyarsa da son ransa to iya cikin wanda Qur'ani ma yake juya musu baya wanda Qur'ani yayi canzo kuma sai nasu gudu ba amma duk mutumin da yake bin Allah yake kokarin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to iya cikin mutanen da Al-Qur'ani yake fin amfanuwarsu suke amfanuwa da alqur'ani a karan farko shine qur'ani zai zama to tadhkira amma liman yakhsha wa'azi ne gargadi ne ana wa'azantuwa da shi ana gargaduwa da shi amma ga bayi masu kiyaye dokokin Allah ga bayi masu jin tsoron Allah tsoron da ake ji na Allah a cikin zuciya tsoron da zai haifar ma da aikin da'a tsoron kuma da zai haifar ma da barin saban Allah subhanahu wataala daga nan mai Allah ya ce
تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى
شيء القرآن تنزيلًا سوقيقًا لتافيني لتافيني ده الله يسوق قدش يسا ونقول ذاكو جانتش إنا أنزل له ونقول ذاكو جانتش نزل عليك الكتاب قرآن سوقيقًا لتافيني ده الله نزل عليك الكتاب shine saukar da alqur'ani tsawon wani shekara 23 din nan anzallahu kuma saukar da shi daga lauhil mahfuz zuwa sama'i duniya an bayyana wannan saboda qur'ani saukakken littafi ne ya sauka daga lauhil mahfuz zuwa sama'i duniya shine inna anzallahu kira nazzala alaykal kitab shine tanzilihi munajjaman saukar da alqur'anin ararrabe yanda aka dau tsawon shekaru 23 ana yawa manzon Allah wahayin alqur'ani to wannan shine nazzala yanda Allah yake saukar da alqur'ani lokaci bayan lokaci har ya cimma wannan shekaru 23 to alqur'ani duk abin da aka ji an fada a qur'ani shi daga Allah yake ba wani harafi kai ba harafi ba wani wasali daya da za a ce magana ce ta dan adam babu ita duk abun da ke cikin qur'ani maganar Allah ce tun daga bismillahir rahmanir rahim nasa har zuwa min aljinnati wan nas duk abun da ka gani maganar Allah ce yasa alqur'ani siffar Allah ce tunda magana siffa ce kuma qur'ani siffar Allah ce maganar Allah ce an fahimta yasa zai ishe ka karamci zai ishe ka jin dadi a ce kana karanta alqur'ani kana ji a jikinka maganar Allah kake karanta zai kara isar ma cikin farin ciki da jin dadi duk inda ka karanta wata aya ta alqur'ani matakar ka iya karatun ko ka ji an koya ma to zaka kaddara a zuciyar haka nan manzon Allah ya karanta wannan go a rayuwar manzon Allah ya taba karanta gon haka a fahimci wannan wannan daraja ce farallanci amma musamman ga bayin da hankalin su ya dawo kan alqur'ani amma an kai nisa da alqur'ani zai ma qur'ani ba ruwan sa dake qur'ani jin kai ne rahama ne sannan kuma albarka ce cikin sa mai yawa alkhairi ne da babu babu bashi da iyaka saboda ka riko ga alqur'ani iya karawa mutum imani
wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin
na'am
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
الله يشي وننزل من القرآن منا سسوكر وادق القرآن ما هو الشفاء أبن دي زمتو وركا قرآن وركا مصمم ما في الصدور قرآن إيا زما وركا قمد تشتتكن زوجيا أمراض القلوب أما همتا قرآن إيا زما سندير وركا دقا دكا وتجنيا ko cuta ta zuciya akwai wani malami da yake ba mu labari cewa akwai wani bawan Allah dattijo haka da tun iya matashi yake ta kokarin neman alqur'ani Allah bai bashi hadin alqur'ani ba har ya tsufa to akwai wani matashi da Allah ya kaddara masa baiwan samun alqur'ani da wuri iya shekarunsa ka dan Allah ta'ala mai baiwan haddace alqur'ani to sai yake jin tarihin wannan dattijo cewa ba ma kima tun kafin haife shi ma yazo yake neman alqur'ani amma Allah bai bashi ba sai wata rana yake bashi shawara cewa baba ina ganin tunda kamar an dade ana wannan makaranta Allah bai bada qur'ani baka koma wani layin mana ba ma ki a wani layin kuma Allah ya da rabanka a can amma ina ganin wannan layin hadar kaman ka bari tunda kai baka samu ba sai ce shawara ka bani yaro yace eh to nagode da shawaran ka amma gobe da Allah idan zaka zo makaranta ka biya ta bola ka nemo tsohon kwando da ake zuba kayan miya a cikin sa ko wani abu dai haka wanda ya tsufa yake da tarun datti ka tahumin da shi wannan matashi ya zagaya ya samu irin kwandon da wannan mutumin ya bashi sakon tahowa da shi da ya taho da wannan kwandon sai ya ce to ga wani ruwa can ka je ka ebo a cikin kwandon sai ce ai kwando ba zai dauki ruwa ba a karamu kallon yace ina sani ka je da ke tai wannan matashi ya je dinga sanya kwandon nan a ruwa iya dagowa sai can da ya kamar ya gaji sai wannan dattijo ya mai ishara ya dauko kwandon ya taho ya same shi da ya dauko wannan kwando ya taho ya same shi sai ce lokacin da ka zo da kwandon nan ya yake sai ce a lokacin datti ne da yayi da bola da kazanta a cikinsa sai ce yanzu ba yace yawon ku ta zuba komai a ciki yace to haka qur'ani yake wa zuciya yanda ruwa ya wanke wannan dattin kwandon to haka qur'ani yake wanke zuciya saboda ka in ma ban haddace qur'ani ba kullun zuciyata tana wankuwa an fahimta kullun zuciyata tana wankuwa tana zama mai tsarki tana zama mai annashuwa saboda haka in ma ban haddace ba saboda aikin da qur'ani yake yi wajen gyaran zuciya da wanke ta to ba zan daina karanta alqur'ani an fahimci wannan shine nan Allah ke cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa Allah ya sassaukar daga alqur'ani cikin abin da yake waraka ne hatta malamai suke cewa hatta jinya ta jiki wannan jinya da za a je likita ya ta aunawa ayi ta tsakanin ana kaza an ce qur'ani iya maganin ta an fahimci wannan qur'ani Umar dan Khattab yake cewa yau idan wani abu na ya bata kamar raƙumi na ya bace ban gan shi ba yace idan na zo na duba alqur'ani sai na gano inda yake domin irin imani da sakankan jira suke da alqur'ani mai girma ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin kuma alqur'ani rahama ne ga masu imani duk wani mu'mini qur'ani rahama ne gare shi rahama a duniya kuma rahama a lahira amma Allah ke cewa la nuzidu zalimin illa khasara qur'ani ba abin da yake karawa azzalimai sai hasara da tabewa kaga duk wanda baya karanta alqur'ani iya cikin tababbun mutane iya cikin mutane masu hasara kuma iya cikin mutanen da manzo ya kai karan su a gun Allah gobar kiyama
wa qalan rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا
الله تعالى ke cewa wa qala rasul ya rabbi manzo yake cewa ya ubangiji inna qaumi takadhu hadha alqur'ana mahjura hakika mutane na suriki wannan alqur'anin abin kaurecewa sun kaurece masa ba sa karanta shi ba sa aiki da shi ba sa zama gunda ake karanta shi ba sa kokarin neman fahimtar ayoyin cikin sa duk wanda iya cikin hijran alqur'an sun kaurace alqur'ani sai Allah ta'ala ke cewa kazalika ko kuma kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka nan maka sanya kowanne annabi iya da abokan gaba cikin mujriman mutanen sa sai malamai suka ce in dai baka karanta alqur'ani ka kaurace masa to kana cikin abokan adawan manzon Allah kuma kana cikin mujriman mutane wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangiji ya isa ya zama mai shirye da kai kuma ya isa zama mai taimaka maka ya rasulullah tanzilan mimman khalaqal arda wa qur'ani sauƙaƙƙen littafi ne gawa mimman khalaqal arda ga wanda ya halicci sama kasai nan sai aka fara ambaton kasa amma a gurabe da yawa sama khalaqas samawati nan kuma tanzilan mimman khalaqal arda domin qur'ani ba abin da bai iya ba yazo da wannan yau yazo da wannan gobe domin sabawa dukkan wata sufa da dan adam Qur'ani sauƙaƙƙen littafi ne ga wanda ya halicci kasai an gane ko mai man khalaqal arda a tadhkira min Allah alladhi khalaqal arda was samawat kaman alqur'ani wani gargadi ne da ya sauko daga Allah shi Allah shine mahaliccin samai da kasai to Qur'ani da gare shi yake ita as samawat sai Allah ta'ala ya mata siffa da al-ula samawatul ula sama madaukakiya ai ar-rafi'a zata kadran wa manzila wanda take da girma da matsayi domin ita aljanna ita ma a sama take an fahimta wannan sifir daus din nan su jannatu adinin su jannatu na'im duk suna sama hatta malamin kawaidi ma yace ita aljanna fi samawatil ulya wata kuma fil ardi sufla ita wata tana kasa kasan ita kuma aljanna tana sama kuma saman hadisi ya tabbata manzon Allah yana cewa hadisin dan Abbas Allah ya kare da shi tsakanin kowace sama da kowace sama yar uwarta akwai tafiyar shekara 500 kuma tafiya kamar tafiyar iska ba tafiyar dan adam ba tafiyar da ba kakkauta ko sakan daya to sai an shekara 500 gudun iska kafin mutun ya dangana zuwa ga sama ta daya daga sama ta daya zuwa sama ta biyu ma haka daga sama ta biyu zuwa sama ta uku nan ma haka har zuwa saman nan guda bakwai daga sama ta bakwai zuwa kursiyun Allah nan ma akwai tafiyar shekara 500 daga kursiyu zuwa al'arshin Allah nan ma akwai tafiyar shekara 500 sannan daga kursiyu afwan daga al'arshi zuwa ruwa wanda Allah ya ce wa kana arshuhu ala al-ma al'arshin Allah yana saman ruwa shi ma wannan ruwan Allah ya ce tudu ruwan kafin karshensa shi ma tafiyar shekara 500 ne amma aljanna kuma tana saman waɗannan gaba ɗaya an fahimci wannan kaga aljanna sai Allah ya siffanta sama da ula madaukakiya kuma aljanna ma Allah ya siffanta ta da ula aljanna madaukakiya dan domin dukkan abin da ke ga Allah madaukaki ne an fahimta yasa Allah ta'ala domin zai tanadarwa da bayinsa masu binsa masu kaunarsa masu bin umarninsa masu hanuwa daga cikin abin da ya hana da Allah zai musu masauki sai kai su kololin sama domin ya darajanta su ya kimanta su su kuma kafirai da mujrimai domin sun kibin Allah sun kibin manzannin Allah da Allah zai tashi musu hukuma a mazaunin su sai aka kai shi karkashin kasan kasa kuma kamar yadda Qur'ani yake ba mu labarin munafikai idan munafikina fi darkil asfal
مُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا
شَوَا مُنَافِقِي إِنْ جَاءَ اللَّهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ suna karkashin rufin wuta can kasan kasa an gane ko ita ma kuma kasar wannan dibaq din nata haka ne daga kasa ta 1 zuwa ta 2 tafiye shekara 500 daga kasa ta 2 zuwa ta 3 haka har zuwa karshen kasan 7 su munafikai suna karkashin wuta da take karkashin kasan 7 la haula wala quwwata illa billah an ce duk wani kafiri har fir'auna to a saman munafikai yake azaba ma'ana munafikai sune kasa duk wata shayaniya da wata shara ta kafirai da mujrimai duk a saman munafikan ake lodawa domin irin mummunan aikin da suke wa addini duk inda ga addini an samu baraka har ma wa an zuta kai su gari da su bar musuluncin to akwai ake munafukai a ciki duk inda ka samu rarrabuwar kai a cikin addini da racin dunkulewa a gu daya nan ma akwai shirin munafukai a ciki munafukai sun shiga sun raba miji da mata munafukai sun raba da da uba munafukai sun rasa sun raba malami da dalibi munafukai sun rasa uban gida da yaronsa munafukai sun raba shugaba da mabiyansu duk wani gun alkhairi ba inda munafiki in ya tsuguna ba zai bada illa gun ba to shi yasa domin munin aikin su sai Allah ya musu mummunar makoma kuma aljaza'u min jinsin amal shi sakamakon yana daga cikin jinsin abin da dan adam ya aikata aikin sa yana da muni kuma babban illar da wahalar munafirci suna sallah fa munafikai suna sallah suna azumi kuma har jihadi ma ana fita da su lokacin manzon Allah amma munafikai ne a zahiri a fiska su musulmai ne amma a zuciya su gingiman kafirai ne a fahimta duk inda musulunci zai samu tasgaro ya samu cibaya inda an kebe da su ke sun kawo gunda musulunci zai ci baya amma a zahiri kuma suna tare da masu imani amma a batini kuma suna tare da kafirai an gane ko yukhadi'unallaha
yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusakum wa ma yakhda'una illa anfusakum wa ma yashkurun
yukhadi'un Allah suna ganin kamar suna yaudaran Allah ne wallazina amanu kuma suna yaudaran masu imani wama yakda'una illa anfusahum ba wanda suke yaudara face kawunan su wama yash'urun za su gane illar yaudarar kansu a lokacin da ba su yi aune ba a lokacin da ganewar ba za ta musu amfani ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna
laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un
wa idza laqul ladina amanu a lokacin da suka hadu da masu imani za su ce qalu amanna ai mu masu imani ne mun tare da ku amma wa idza khalu ila shayatinihim idan sun sami kebewa da kafirai manyan kafirai sai su kalu inna ma'akum ai muna tare da ku bar gani muna sallah muna zuwa masallaci duk ba gaske bane inna ma nahnu mustahzi'un in kun gamma a gunsu ta ko izgili ne wallahi ba da gaske bane Allahu yastahzi'u bihim
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun
Allah zai musu sakamakon wannan izgilin Allahu yastahzi'u bihim zai musu sakayya da irin izgilin da suke wa musulmai da musulunci wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah zai ja su cikin dimuwarsu cikin hayaniyarsu cikin bagamniyarsu Allah zai sa su dinga nutso har zuwa ƙarshen rayuwarsu, daga nan kuma suna mutuwa kuma sakamakon biyu baya. Saboda haka ita aljanna gidan masoyan Allah ne, gidan masoyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wuta gidan makiya Allah ne, gidan masu adawa da manzon Allah ne. Ita wuta dama irin wannan ita ce tanaji game da irin waɗannan bayin Allah. To tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, daga nan fa
Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa.
Na'am.
Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara.
Ai allazi khalaqal arda was samawati al-ula huwa ar-Rahman. Wancan da ya halicci samai da kasai dinnan, wanda ya siffanta samai da madaukaka, wanda ya wannan aikin shine ar-Rahman, shine Allah mai rahama. Alal arshi sawa, wanda ya daidaitu daidaitu wanda ta dace da shi a al'arshinsa. Ana ganewa ko? Lahu ma fis samawati wa fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ai wannan lam din lamut tamlik ce. Allah ne mamallakin duk abin da ke samai, sannan Allah ne mamallakin duk abin da ke kasai. Duka fa ma din tadullu alal umum ne. Duk abin da ka sani da wanda baka sani ba, wanda yake rayuwa a cikin ƙasa da ban ƙasa da mu da dabbobi da ƙwari da tsuntsaye, to duka mallakin Allah ne. Mulkan wa khalqan wa abida. Hakanan duk halittun da suke sama, mala'iku da sauran halittun da mu ba mu san su ba ma, su ma Allah ne mallake su, kuma bayin Allah ne, kuma suna ƙarƙashin gudanarwar Allah. Wannan kuma tsahu an aukarha, ko kaki ko kasuwa ka abin yake. An fahimci wannan? Ko kaki ko kasuwa ka abin yake. Hatta kafirai akwai gundun dole sai su suna wa Allah, duk da ba sa bin sa wajen da'a da ibada, amma akwai dole sai su suna a wani gun. Kamar bacci, ya duk kafircin kafiri zai ce ba zai yi bacci ba. Idan ya yi bacci ya miƙa wa Allah wuyansa, ai dole bayan da zai yi. In ya ci abinci daga cikin arzikin Allah ya ci, bayan da zai yi. Dolensa idan ya je tsugunnan ba haya sai ya ɓuya, haka addini ya ce, kuma haka muru'a ta ce, haka ƙima ta ce, ɓuyan da zai ya yi wa Allah da'a duk da baya so. An fahimci wannan? Shi ne ɗau an aukarha. Dole ne a wani gun ka yi wa Allah da'a ko kana so ko ba ka so. To bayin Allah ne, mallakin Allah ne, kuma halittun Allah ne. Shi ne mulkan wa khalqan wa abida. Shi ne ar-Rahmanu 'alal 'arsi tawa lahu ma fis samawati. Shi ne ya mallaki duk abin da ke cikin kasamai wal ard, da abin da ke cikin kasai, sannan Allah ya ce wa ma bainahuma, da abin da ke tsakaninsu. Halittun da suke samai da kasai, ba yanda za ka kwatanta su da halittun da suke bayan ƙasa. Maɗau sama, daga cikin abin da ya bayyana, akwai mala'iku wanda suke rayuwa a samai. Idan mun ɗau mala'ika Jibril alaihi salam, shi kadai mala'ika Jibril shi ne shugaban mala'iku gaba ɗaya, shi ne aminul wahyi. Duk wani saƙo da Allah zai yi wa kowane annabi, mala'ika Jibril yake aikowa, tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To mala'ika Jibril Allah ya halicci shi ya masa fuka-fukai guda 600. Wannan fuffike ne wanda Allah ya halittar a jikinsa, amma ba fuffike ɗaya daga cikin 600 nan wanda zai samu gunda zai bude shi a duniya. Babu gun. Duniya gaba ɗaya ta yi wa fuffikensa ɗaya kaɗan, ba za a ba gunda zai ajiye shi. Shi yasa duk yanda zai zo gun manzon Allah sai ya zama, sai ya siffanta da ɗan adam yake zo, amma bai taɓa zuwa duniya da siffarsa ta mala'ika ba. Inda manzon Allah ya gaishe lokacin da ya je Isra'i da Miraji, nan ko ba duniya ba ne, a nan ya ga mala'ika Jibril da siffarsa yadda Allah ya halicce shi. An fahimta? To kaga ba yanda za a yi ka kwatanta halittun samai da mu da muke rayuwa a ban ƙasa ba zai yi ba. Haka nan kuma ƙasan haka, kuma in ka ɗauka saman na riɗi bakwai ce, mu kuma nan falan ɗaya muke. In ka ɗauka sama riɗi bakwai ce, mu kuma falan ɗaya muke. Ya sa mu ne kaɗan daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Halittunsa dubbai miliyoyi waɗanda suka fi mu girma da burin ƙasa, duka suna ƙarƙashin ƙasa ko suna samai.
amma domin wani karamci da Allah ya mana sai Allah ya shugaban halittar gaba ɗaya daga jinsu mai fito shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine afdalul khalqi alal idlaq shine duk wata halitta da Allah ya tawa kasan manzon Allah take kowaye shine a wani hadisi yake cewa a min adam alaihi salam wa min dunihi tatliwa yawmal qiyam yace tun daga annabi adam shine abul bashir zuwa kasa da shi har zuwa halitta dan adam na karshe a duniya manzon Allah ya ce suna karkashi na a ranar alkiyam ba wata halittar Allah da za ta daga kai bata ga manzon Allah a samanta ba an bai fitan nan kaga wannan karamci ne da daraja Allah ya mana sai Allah ya fito da wannan bawa mai dungun daraja sai yi shi dan adam ne a suffa da kira irin mu ne iya ci iya sha iya bacci iya jin ciwo iya jinya iya warkewa iya farin ciki iya samun kansu cikin damuwa duk wani awaridul bashariya manzon Allah yana yi amma kuma Allah ya mai ya kebance shi ya masa wahayi Allah ya kebance shi da wa'ansu mazaya wanda hatta ba wani wanda ya san su ba manzon Allah ba akwai lokacin da manzon Allah in yayi azumi ba zai sha ruwa ba an gane ko ba zai sha ruwa da magariba ba in an zo wani lokacin sahur ma ba zai ci abinci ba sai wa'ansu daga cikin sahabbai suka ce su ma za su kwaikwaye shi sai ya ce a'a idan rana ta fada ku ci abinci lokacin sahur ku ci abincinku innama yut'imunillahu yasqani ni Allah ne yake ci da nake sha da ni an fahimta Allah ne yake ci da nake sha da ni ba irin ku bane ne manzon Allah abinda ake a bayan sa tamkar a gaban sa yake duk abinda ya juya masa baya to tamkar a gaban sa yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan iya tafiya a ban kasa kan yashi sawun sa baya bayyana amma idan ya hau kan dutse ko bai sawun sa ya bayyana an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu da kansa amma Allah ya ce ni ne nayi don matsayin manzon Allah agun Allah subhanahu wataala akwai sahabin sa Sa'ad ibn Abi Waqqas akwai lokacin da yaki ya rincade da kafirai a abin yakin Sa'ad ya kakkare takobi sai ya kare sai ya garzayo ga manzon Allah a guje yace manzon Allah a bani makami na waya kare a ban wani takobin zan koma cikin fama shi ma manzon Allah ya duba gefen sa ba wani takobin to manzon Allah iya kasan wata bishiya a zaune sai manzon Allah ya sa hannunsa mai albarka ya ballo reshen wata bishiya sai ce Sa'ad rike wannan Sa'ad yace a zuciyarta nake ganin ya za a yi kuma wata bulala ko sanda ta yi ina neman takobi yace ina kama shi a hannuna sai zama takobi takobin da babu irinsa kuma akwai wani abu katta da shi ma ana yaki sai aka harbe shi idan sai fado kai sahabbai da kwararre suke mala da idan ya fado sai dauko idan da hannunsa sai ta hoja manzon Allah da shi amma da kai ihu zaka dama mutane ido na ya fashe ido na amma wallahi idan ya dauko da hannunsa
min rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi
na'am
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
Allah ce min al-mu'minina rijal daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje na daban sahabbai kenan sadaqu ma ahadullah alai sun gaskata irin alƙawarin da Allah ya musu faminhum man qada nahaba daga cikin sa akwai wanda burin sa ya cika yayi shahada wa minhum man yantazir daga ciki akwai wanda yake dakon shahada ta same shi wa ma baddalu tabdila ba su taba canjawa Allah ba duk abin da Allah ya dora su aka ba su canjawa to shi wannan abu kata da yazo sai ya ce manzo Allah ga ido na ya fadi ya ce muga idan manzo Allah dai ka bi idan da hannunsa mai albarka ya bubbushe kasar da idan ya dauko ya ce matso mu gani da yazo gungurbin da idan yake da mayar da hannunsa ya sa idan ya manna agun ya ce tafiyar ka shikenan yace wallahi sai na fa gani ma fiye da dada idan kaga duk wannan mu'jiza ce da Allah ya wannan mazo mai tarun albarka to Allah ta'ala sai yayi mu kuma al'umar wannan mazanci wanda wa'ansu annabawa ne ma ba suke cewa su sun gwammaci su ajiye annabtar su su zama al'umar wannan manzan su zama sahabban sa to mun girman darajar wannan manzan sallallahu alaihi wasallam ana gane ko Allah ta'ala yake cewa lahu ma fis samawati wa fil ardi ma bainahuma sannan wa ma tahta thara Athara suka ce shine karshen kasa, karshen kasan bakwai. Abin da ke sammai da kasai da abin da ke tsakanin su duk mulkin Allah ne. Halittun Allah ne ko bayin Allah ne. Sai Allah ya ce wa mata ta thara da abin da ke karkashin kasan bakwai, kamar yadda Muhammad bin Ka'ab ya fada. Ta ta thara shine tahatul ardu sabi'a, karshen can karshen kasan bakwai. Duk abin da ke rayuwa a nan to a cikin ikon Allah yake rayuwa da ilimin Allah. Ai ko yanzu ka tambaye masu haƙa mana, masu tona rijiya ko irin ramin nan mai zurfi, za a yi tono kafa kaza a yi zurfi a ƙasa, amma sai a tono wani ƙwaron kuma da limfashin da ransa. Ƙwaro za a tono kuma a daraisa da ransa iya rayuwa, kuma amma sai da aka fasa ƙasa aka samu shi. A tunaninka wani mai rai zai iya rayuwa a haka a cikin ƙasa? Abin ne, ina yake samun abinci? Allah ne yake kai masa. Ina yake samun iskar da yake rayuwa? Ina yake samun ruwa, tunda duk wani abu mai rai Allah ya ce da ruwa yake amfani? Ina yake samun ruwan da yake sha? Amma sai an tona ƙasa za a same shi. Kaga ikon Allah ya fice komai. Duk abin da aka ce ma Allah to ka sallama masa kawai, ka sallama masa. Saboda ka wannan kaɗan ne daga cikin ayoyin Allah da suke bayyana. Kuma wannan iya nuna mana kan cewa duk yanda kake cikin matsi da kunci, to Allah ya fi kowa sanin halin da kake ciki. Tunda Allah ya san ƙwaron da ƙasa ta binne shi, amma shi ya san yanda yake ba shi abinci da iska da ruwa yake rayuwa. Kuma da za a ɗauko a kai wa likitoci su auna da kai da shi, ba makiyafi ka lafiya. Domin shi ba shi da ulcer, ba shi da hawan jini, ba shi da hypertension. An gane ko? Amma a ƙarƙashin ƙasa yake rayuwa fa. Ba shi da ofa, ba shi da akawun, ba shi da shago, ba shi da gona, haka yake rayuwa. Amma kai dinne wannan abubuwan da Allah ya ma, amma ga hinan rashin tawakkali yasa kana fama da hawan jini, yana fama da ulcer, kana fama da kaza da kaza da kaza da kaza. Saboda ka wannan ya nuna mana tsantsar tawakkali ga Allah. Law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi. Manzo Allah yake cewa za ku yi dogaro ga Allah, matuƙar dogaro da Allah ya muku arziki kamar yake wa tsuntsaye arziki. Tagadu kimasan wa tadhu bidana. Manzo Allah yake cewa tsuntsu zai wayi gari ba komai a cikin sa. Duk kotan da ya cikin dare ya narke shi ya zama kashi. Zai wayi gari ba komai a cikin sa. Amma wa tadhu bidana, kafin magariba ta ya ci ko kullun sa ya dawo gida. Kullun aka yi rayuwa. Ko bai taba kwana da yunwa ba. Kullun zai fita kuma kullun zai samu kuma zai dawo. Har yayi kotan da zai biya iyalansa. To manzon Allah ce da za ku dogara ga Allah, matuƙar dogaro, ba yanda za a yi wai abinci ya zama matsalar ka rayuwar ka ba zai. Shi fa wannan abincin da kuke gani, kafin Allah ya halicci duniya, sai da ya halicci duk abin da zai yi a cikin duniyar. Kafin ya halicce ka, sai da ya halicci abincinka, sutirarka, gunkwananka, buƙatunka, maganinka, jinyarka, duk sai da aka halicce su, sannan daga baya aka halicce mu. Yasa kar ma ka damu kanka da wani abinci. Ka jefa kanka cikin haram, cikin karma karma da banka banka, kai kawai kullun ai wallahi neman abinci, yanda ka san dabba, ai dabba ma tana cin abinci ko? Allah ta'ala ke cewa wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun,
wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum.
Su kafirai yatamatta'una wa ya'kulun, Allah ya ce kafirai ma wanda suke wa Allah butulci a duniya, Allah ce suna ci suna sha, kama ta kulul an'am, kamar yadda dabbobi suke ci. Amma ya ce wa naru maswal lahum, wuta ce makomarsu, domin ba sa bambance haram da halal. Ana fahimtar wannan? Kai dai karka zama rago, karka zama dan Allah ba mu musamu, karka zama dan maula, ka tashi ka dage, amma ka tabbatar da Allah ne mai yi, ka meƙa wa Allah wuya shi ne mai yi kawai. An fahimci wannan? Wata rana Annabi Sulaiman alaihi salam, Allah ya bashi dama da mu'jizar yin magana da tsuntsaye, ya Annabi Sulaiman alaihi salam. Wata rana sai ya ga wata tururuwa ta ɗauko wani ƙwayan abinci a bakinta, ta nufato wani kogi da shi. Ta taho ta taho ta zo gaɓar kogin, sai wani kwaɗo kuma ya fito daga ruwa. Sai wannan tururuwa ta sanya masa wannan ƙwayar abincin a bakinsa, sai ya koma ruwa, ita kuma ta kama hanyar ta juya. Sai Annabi Sulaiman ya kira tururuwar da ya tambaye ta, ce ke baiwar Allah me na gani haka? Ki ɗauko wani abu a bakinki kuma kin zo bakin ruwa, kwaɗo ya fito, kin samu ya baki ya tafi ke ma ya koma roke kuma kin tafi yarki shi nake cewa annabi sulaiman eh Allah ne ya aiko ni akwai wata tsutsa a karkashin ruwa ta makance ba ta da lafiya sai Allah ya aiko ni na kawo mata abinci to ni kuma a halitta ta da Allah ya min bana iya shiga ruwa yace idan nazo baki ruwan na tsaya zai turo kwado ya karba sakon ya kai mata haka turura ta fada wa annabi sulaiman tsutsa ce ba ta da lafiya tana karkashin ruwa a kwance amma Allah bai manta da ita ba ya aiko a kai mata abinci domin halittar Allah ce baiwar Allah ce Allah bai manta da ita to kai kuma Allah zai manta da kai ai ba zai yi ba kar kai wa Allah mamunan zato mana kai dai ka tashi duk inda ake shiga ka shiga summa afidu min haythu afada an-nas duk inda ake kutsa wajen nema ka je ka nema ta hanyar halal amma ka nuna cewa da kai da rayuwarka da abin da ka samu da komai mallakin Allah ne kuma Allah yanda yaso zai yi da kai an fahimci wannan yasa sunnar rayuwar hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da bi sunnar rayuwar wata rana zai zama cikin wadata wata rana zai zama babu abunsa wata rana zai yi jinya wata rana zai yi lafiya wata rana zai yi farin ciki wata rana zai yi damuwa wata rana zai kwana a gida wata rana ba zai kwana a gida ba wata rana kaza kai kuma sai kace kullun dadi zaka ji ai ba zai yi ba ai Bahaushe ma ya ce ba kullun ake kwana a gado ba inji wa inji matar barawo wata rana a firiza zai kwana barawo ma wahala yake sha igiya ne ba he yayi san daya butun dare ya taka nan ya kama nan ya kurje nan kai kuma sai ya kwanta kai a kwance kace kullun dadi zaka ji ai ba zai yi ba so da wannan shine sunnar rayuwa dole wata ranka ji dadi wata ranka sha wahala laqad khalaqnal insana fi kabad haka Allah ya ce dan adam mun halice ta wannan layin dama dole a bugo ka nan ka buga nan haka rayuwar take wannan shine fahimtar rayuwa Allah ta'ala ya samu dace wa mata tasara da abin da ke karkashin kasa duka suna karkashin ikon Allah da mallakin Allah ko bayin Allah ne Allah ta'ala ya samu dace ina ji mun zo gun da zamu tsaya insha Allah abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan sa ko sakure da muka yi kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya da son zuciya ya ba mu ikon guje masa. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu. Ya yi mana albarka. Ya sa mu gama da wannan rayuwa lafiya. Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira. Allah ta'ala muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira. Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da muke bukata na alkhairi a gunka Allah ka hada mu da shi. Duk abin da ya doso mu na sharri Allah ta'ala kai mana katanga ƙarfi da fadawa cikin sa. Allah ta'ala ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ta'ala muna roƙonka duk abin da zai zama alkhairi gare mu Allah ka hada mu da shi duk abin da zama fitina da shiri a gare mu Allah ka raba mu da shi Allah muna roƙonka duk masu yi wa addinin ka hidima a zahiri da batini a fili da boye ya Allah ka dafa musu rayuwarsu ya Allah ka dafa musu rayuwarsu Allah ta'ala majinyatan mu Allah ka ba su lafiya a daidai nan zamu tsaya akwai daya daga cikin dattawan mu Alhaji Muhammad Dan Fulani akwai daya daga cikin iyalansa ba ta da lafiya muna bara addu'o'in ku akan Allah ta'ala ya warkar da ita Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya sa kafara take yi Allah ta'ala ya yi mata wannan damuwa akwai Malam Usman ladanin wannan masallaci shi ma mu karasa shi addu'on Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa wannan jinya da ya kafara ce gare shi Allah ya yi masa akwai limamin masallacin nefa na kumbiya kumbiya wanda kullum muna tare da shi shi ma ranar Laraba bai samu dama zuwa ba domin yayi rashin lafiya zazzabi to amma yau muna tare da shi shi ma muna sa shi addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya jinyar da yi kuma Allah ta'ala ya sanya kafara ce Allah ya warkar da dukkan majinyatan mu Allah ta'ala mu kuma ya kara mana lafiya da imani akwai dan uwa Malam Yusuf da suke zuwa da shi iya kasa mai tsarki wajen aikin umara muna addu'an Allah ya dade shi lafiya addu'o'insa da ibadunsa da namu duka Allah ya karba mana muna ƙara addu'a ga wa'ansu daga cikin waɗannan jagorori na wannan masallaci da wannan unguwa Allah ta'ala ya ƙara masu albarka a rayuwarsu akwai Dr. Tijani Allah ta'ala ya masa albarka ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya tsare daga dukkan shari akwai Alhaji Malan da sauran limaman wannan masallaci da shi Alhaji Muhammad Dan Fulani dan uwansa da mai martaba sarkin Findiga da kullum muna tare da shi Allah ta'ala ya musu albarka akwai aminanmu abokanmu yan kasuwa da suke baro kasuwa su taho Allah ta'ala ya musu albarka ya sanya albarka cikin jarukansu akwai ma'aikata da ɗaliban ilimi duka Allah ta'ala ya wa kowa albarka akwai baban mu'azzam ɗaya daga cikin masu koyar da yara a wannan masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya masa albarka a rayuwarsa. Akwai yan agajinmu da imidiyarmu, muna son ya so addu'a Allah ta'ala ya musu albarka, ya ƙara kafar da gwiwoyinsu a wannan ayyuka na alkhairi. Akwai Dr. Abubakar Dalladi, ɗaya daga cikin dattawa a wannan layi, shi ma muna masa addu'a Allah ta'ala ya masa albarka, ya ƙara wa rayuwarsa albarka. Da sauran dattawanmu da shugabanninmu, da lokaci ba zai ba mu dama ba, Allah ta'ala ya haɗa kowa da albarka rayuwarsa. Akwai shi mai wannan gida sanata Muhammad Danjuma Goje, Allah ta'ala ya riko da hannunsa wajen aikin alkhairi. Da abun da zai aikata sabanin alkhairi, Allah ka nusar da shi ka hana shi aikatawa. Mahaifiyarsa Allah ya ƙara mata lafiya, al'amuran rayuwa duka Allah ya musu albarka. Ma'aikatan gidan da suke neman addu'o'inmu, Allah ta'ala ya musu albarka, ya datar da su da mu akan alkhairi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akwai alaran mashi ma kar mu tuya manta da albasa ku. Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, Allah ya ƙara ƙarfin tilawa. Aran ma ya kammala jarabawarsa a jami'a wannan makon, muna masa addu'a Allah ta'ala ya sa ya sa ya bahi nasara, ya sanya wa karatunsa albarka. Akwai Alhaji Sagir, ɗaya daga cikin aminanmu, Allah ta'ala ya masa albarka a kasuwancinsa da sauran al'amuransa gaba ɗaya. Akwai amininsa Alhaji Adamu Mai Akuya, shi ma muna ƙarasa shi a cikin addu'a, Allah ta'ala ya mana albarka duka, domin waɗannan bayin Allah suna taimaka wannan da'awa a zahiri da baɗini, duka muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su. Allahumma rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamun.